pero
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
yanzu dinnan safiyar ranar juma'a ce gargadan kamar karfe 11 saura minti kamar 23 wanda ya daidai da 29 ga watan Shawwal hijira na da 1420 wanda ya dace da 4 ga watan Februari shekara ta 2000 wani majalisi ne wanda muke fatar gashinin zauna Allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin shi domin ainihin wasu 'yan uwa musulmi da muka ziyarce su a nan garin Sokoto za su gabatar da tambayoyi ko da yake tambayoyin daga 'yan uwa ne waɗanda suka halarto daga wurare mabambanta wasu sun taho daga birnin Kebbi ne wato daga Kebbi State ni mai magana sunana Muhammad Awal Adam Abu Abdurrahman an fi sani na da Albani daga Zaria ne nake ina fatar tambayoyin da za su gabatar mini Allah madaukakin sarki ya taimake ni wajen iya amsa su kuma ina fatar Allah madaukakin sarki ya datar da ni akan abubuwan da zan faɗa idan zan faɗi abin da yake daidai ne kuma yadda su kuma nake fatar Allah madaukakin sarki ya taimaka musu wajen gabatar da tambayoyin da suke masu ma'ana waɗanda za su zama cigaban addinin musulunci don haka wane ne zai karanto tambayoyin kai ne ko
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Insha Allah gurguje da ta yi na wace bayani ba sun nuna Muhammad Bello mutumin birnin Kebbi ne mahaifa na kuma halin yanzu suna raye. Sai dai halin yanzu ina hali na kasuwanci ba na bane a wuri da yawanci ina Sokoto Abuja mai na Lagos. To kamar yadda malam ya bayani insha Allah wasu uwa ne wanda suka kasance cewa suke kishin addini wanda ya kasance cewa suna ga ya dace zuwa malam suna samu wani abin da za su rufin ta daga gare shi suna sa ga cewa ba su ga hanyar da ya fi dace ba illa su haɗa tambayi a wuri ɗaya su yi malam domin su ƙara samun haske a kan waɗannan tambayoyin. To insha Allah tambayoyin za mu karanta su guda ɗaya bayan ɗaya malam yana ba mu ansa insha Allah. Tambaya ta farko ita ce Allah gafarta malam muna son malam ya mana bayani game da falasiya shin ita ma wata ƙungiya ce kamar sauran ƙungiyoyi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Idan aka ce kungiya a Najeriya ana nufin ɗaya daga cikin shahararrun kungiyoyi waɗanda aka san su kamar kungiyar Jama'atu Nasrul Islam da kungiyar Fitiyanu da kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wal Qamatus Sunna. Idan aka faɗi haka to in ana nufin shin salafiyya ɗaya ce daga cikin kungiyoyi irin wannan a Najeriya to za mu ce a'a kai tsaye. Amma in aka koma ana magana kungiyoyin musulunci na duniyar musulunci kamar in aka ce khawarija aka ce shi'a mu'tazila to anan sai a ce salafiyya a ƙarƙashin haka kamar yadda a yau ba za a iya cewa wani shine ainihin shugaban mu'tazilawan dukkan duniya ba domin kungiya ce a sunan kungiya ta ma'ana wato wasu mutane ne da suka siffantu da wasu aƙidoji da wasu tafarki to haka salafiyya ɗaya ce daga cikin kungiyoyi na musulunci kamar yadda ake ganin kungiyar shi'a khawarija wasu kungiyoyi ne na tarihin musulunci. Amma in ana nufin wai yanzu mun zo Najeriya ne mun kafa wata kungiya da sunan salafiyya kamar yadda kungiyar izala take ko kungiyar fitiyanu ko kungiyar kaza to wannan ba haka bane. Salafiyya ba kungiya ba ce wadda aka tsara don a gudanar da ita a bisa wasu tafarki a Najeriya. Da Allah ku yi masu rikodin ɗin can saboda haka ya kamata mu gane wannan domin mutane suna ta raɗe-raɗin an kafa wata ƙungiya salafiyya to abin tambaya su waye suka kafa waye shugabanta
su wane ne wakilanta? To ni dai ina ɗaya daga cikin masu yin da'awa a bisa manhaji na salaf, amma ni kaina ba zan iya amsa waɗannan tambayoyin ba, don ni ban san shugaban ƙungiyar salafiyya ba, ban san kuma su wane ne suka kawo suka kafa wannan ƙungiya a Najeriya ba. Don haka yanke mu ba mu kafa ainihin wata ƙungiya ba a ƙasar nan. A asali ba kafa ƙungiya ne matsalar ba, amma me ke biyo bayan kafa ƙungiya? To shi ne ƙungiyanci. To gudun wannan ya hana mu shiga wasu ƙungiyoyi, to yaushe ne mu kuma za mu je mu kafa namu? In har muka ki shiga ƙungiya kamar ta Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunna, waɗanda tafarkin da muke tafiya daidai wa daida ne insha Allah, mun amince da abin da ƙungiyar Izala take karantarwa na Alƙur'ani da Sunna. Amma sai ya zan ba mu je mun yi rijista da wannan ƙungiya a matsayin cewa mun ainihin zama ɗaya daga cikin kujerun giyar malamai na wannan ƙungiya ba, to yaushe kuma mun za mu je mu ainihin kafa wata ƙungiya? Ashe ya nuna kenan inda haka ne, to ba don Allah ba ne wancan ƙin shiga ƙungiyar da muka yi? Amma in dai don Allah ne, to tunda muka ƙi shiga ƙungiya kaza, muka ce muna son a tsaya ai gyara ne wanda ke da tunanin ƙungiyanci, to ba cewa aka fita daga ƙungiyar ka ba zauna, zama a cikin ƙungiyar ba shi ne laifi ba. Amma meye laifi? Shi ne ƙungiyanci. A ce maka Allah ya ce, Annabi ya ce, ka ce ka yarda, amma fa wanda ya faɗa tunda ba ɗan ƙungiyar ka ba ne, kai ba za ka bi wannan magana ba. Ya zama kawai wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, ba za ku yi imani da kowa ba sai wanda ya bi addininku. A ƙa'ida ita ce duk inda ka ga gaskiya ta zo maka sai ka yarda da ita. Don haka a taƙaice wannan ita ce amsa ko taƙaitaccen bayani akan wannan shin salafiyya ƙungiya ce. Eh, to in ka haɗo da ƙungiyoyi na duniyar musulunci gaba ɗaya, to sai a ce eh tana ɗaya daga cikin ƙungiya. Amma akwai wani bayani mai muhimmanci da ya kamata in maka. Ita kanta salafiyyar asali ba ita ce ƙungiyar ba. Ita Ahlus Sunna wal Jama'a to su ne ƙungiyar da suke muƙabalanta Shi'a da Khawarija da Mu'tazila da Jahmiya da sauran duk waɗannan tattaruwar tarkacen ƙungiyoyi. To Ahlus Sunna su ne ke muƙabalantar su, su ne waɗanda ke kan ainihin abin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabban shi suke a kai. To a cikin tafiyar ta Ahlus Sunna sai tangarɗa ta taso. Ina ce Ahlus Sunna a nan kar tunanin kai taƙaito a Najeriya, ina nufin duniyar musulunci tun daga farkonta, sai tangarɗa ta taso a cikin ƙungiyar ta Ahlus Sunna. Sai wasu suke zuwa suke ɗauko tunanin malaman da suka zo daga baya suke fassara sunna da shi. Tijjani na daga cikin waɗanda suka zo daga ƙarshe, sai mutum sai ya je ya ɗauko wasu zikirori sai ce ya samo su a cikin Alƙur'ani da Sunna, amma Tijjani ya tsara cewa da safe ayi kaza, da ran ma ayi kaza, da kaza ayi kaza, da kaza ayi kaza. To sai wasu jama'a daga cikin Ahlus Sunna sai suka ga a'a, idan muka bi wannan maganar duk da mun bi sunna, tunda an samo tasbihi a cikin Alƙur'ani, an samo tasbihi a cikin sunna, an samo salati a Ƙur'ani, an samo salati a cikin sunna, to amma wannan irin tsarin da wannan irin kwasayar da tsara lokutan daga Annabi ne, a sai suka ce to mu ba za mu bi ba. Sai aka ce ba za ku bi manyan malamai irin su Tijjani ba, sai suka ce ba za mu bi ba, amma za mu bi Alƙur'ani da sunna. To sai suka ƙara da cewa a bisa fahimtar salaf, a bisa fahimtar magabata, Annabi da sahabban shi sun yi tasbihi, sun yi zikiri, amma sun zauna suna da'ira su sa farin kyalle, a'a to wannan ba addini ba ne. Wato ba za mu bi Alƙur'ani da sunna ba sai a yadda Annabi ya bi da sahabbai, to shi ne salaf magabata. To mu da ke bin irin tafarkinsu sai a ce salafiyya, masu aiki da Alƙur'ani da hadisi a bisa fahimta ta magabata. Su kuma waɗannan masu bin ɗariƙu sai a ce su ma suna aiki da Ƙur'ani da hadisi, don in ka taɓa zai ce ai Alƙur'ani Allah ya ce wasabbihuhu bukratan wa asila, don haka muke tasbihi safe da yamma. Ai Allah ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ai kaga sallu alaihi aka ce ku ta mishi salati, don haka zamu yi salati kafa dubu, kafa miliyan, zamu yi tasbihi, zamu yi kaza, zamu yi kaza. Sai a ce kafa dubun nan daga Annabi ne, sai ce a daga sahabi ne a to tunda ba daga gare su bane ba za mu karba ba sai ce a mu mun amince da malamai irin su Tijjani sai a ce to ku kuna cikin kungiyar ahlus sunna kuna cikin kungiyar amma ku ba ahlus sunna ne na gari ba dan haka sai a ce muku khalafiyya masu bin khalaf masu bin alqur'ani da sunna a bisa tsari na malaman da suka zo a ƙarshe mu kuma masu bin alqur'ani da sunna a bisa malaman fahimta malaman da suka zo daga farko shine annabi da sahabbai to anan ne mawaki yake cewa wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ittiba'i man khalaf dukkan alheri ya tattaru akan bin na farko dukkan sharri ya takaitu akan bin waɗannan bid'a na ƴan ƙarshe muna da dalilai da suka sa muka ce za mu bi alqur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf salaf din su ne annabi da sahabbai mu kuma da muka ce za mu bi alqur'ani da sunna din a bisa irin tasu fahimtar to mu ne salafiyya su ba salafiyya bane su ne salaf mu da ke bin su mu ne salafiyya wato ɗan yaya magabata suka yi to a ƙarƙashin wannan al-Imam ad-Darimi ya ruwaito da isnadi sahihi a cikin muqaddimar littafin shi Sunan ad-Darimi daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yarda Ibn Mas'ud ya fito kofar gidan shi sai ya samu daliban shi na jira amma can ga wata tawaga tabi'ai sun taru wani yana cewa ku yi salati kafa kaza ku yi la ilaha illallah kafa kaza ku yi kaza kafa kaza kaga muqaddimi kenan na dariqa yana aunawa yana basu anan ne Abdullahi dan Mas'ud yace kun zo da bid'a bid'ar zalunci domin kun zo da abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama basu gabace ku akai ba kaga ash-shahid kaga abin dude Ibn Mas'ud ba yana cewa kun zo da salati salati bid'a bane bai ce la ilaha illallah bid'a ba amma wannan irin tsarin da ake diba a ba jama'a ba tare da cewa annabi ya yi wa sahabbai haka ba to wannan tsari shine bid'a ashe in zaka bauta wa Allah sai ka bauta wa Allah yadda ainihin sahabbai suka nakalto daga annabi sallallahu alaihi wasallam su kansu sahabbai in suka nakalto wani abu haka ga sun yi kari akai ba fa a karbi ya kamata jama'a su san wannan Imam Ahmad a cikin Kitabul Musnad da Imam Muslim sun rawaito hadisi sahihi Abu Huraira yazo na alwala in yazo ya wanke fuskar shi sai ya wuce ya shashafi wuyan shi duk ya shashafa ruwan alwala in yazo yanke hannun shi zira'an shi sai ya wanke har hammata in yazo yanke kafa har guwa kafa ashe wani almajirin shi na tsaye a bayan shi yana kallon shi sai da ya gama alwala yace ala gafata malam wace irin alwala kenan sai shi Abu Huraira yace ai da na san kana nan ai da ban yi irin ta ba yace abin da ya kai ni ga yin irin wannan alwala na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'umma ta za su zo a ranar alkiyama suna masu haske a fusakun su da ainihin hannayen su da kafafuwan su don haka wanda duk zai iya to sai ya ainihin kara wajen wankewa shi wannan lafazi ne daga ƙarshe ma al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi inna ummati ya'tuna yawm al-qiyama ghurran muhajjalina min athar al-wudu ina fata mun gane wannan to kaga anan Abu Huraira wannan alwala da yayi ya nuna cewa ba daga annabi ya samu irin ta ba amma kokarin shi ne yasa ya kara to tunda kokarin shi ne ba fatawa ce daga annabi don haka zai yi a jama'a dan ya yada abu sai ya takaitu shi ga yadda wannan fahimta ta shi yana ganin ba laifi sai yayi don haka malamai suka tabbatar da cewa ƙarshen lafazin hadisin ba marfu'i bane ba daga annabi bane cewa samanista ka aminkum an yutila ghurratahu falyafal wanda zai iya tsawaitawa ya tsawaita wannan an tabbatar maganar Abu Huraira ce Ibn Taymiyyah ya tabbatar da haka a cikin Majmu'ul Fatawa al-Kubra al-Majrin shi Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi ainihin wato abin nan Hadil Arwah ila bilad al-afrah littafi ne dake magana akan siffar aljanna ya tabbatar da haka Sheikh al-Allama al-Muhaddith al-Albani rahimahullah ya tabbatar da haka a cikin silsilar sahiha dan haka sai malamai suka ce to yanke wannan ainihin wato alwala ba za a karbe ta daga Abu Huraira ba ijtihadi shi to in muka gane wannan ashe sai mu gane ashe cewa da akai za a bi salaf su kansu sahabban sai abin da suka samu daga annabi ake bi karshe dai biyayya wa ake wa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam har yau al-imam ad-darimi dai ya sake ruwaitowa da isnadi sahihi abdullahi dan mas'ud yazo ya samu wani yana tasbihi da charbi a hannun shi ya karbi charbin ya kwada mishi ya buge shi da kafa yace kazo da bid'a ta zalunci wanda sahabbai ba su rigaye ka akai ba to duk waɗannan dai a takaice suna bayuwa ne zuwa gani suna nuna mana ashe in zakai addini sai kai kwaikwayi yadda na farko suka yi addini to wannan ya hukunta mana ashe in muka ce mu ahlus sunna ne kadai to in anan Najeriya ne za a gane me muke nufi a Najeriya da zaran ka ce ahlus sunna ne kai za a fahimci kai kana ɗaya daga cikin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ko kuma dai kana daga cikin waɗanda ba ɗan ɗariƙa ba to amma in ka shiga duniyar aqida dan ka je yanzu kamar kasar India ka ce kai ahlus sunna ne sai a ce wa na iri idan kai me tambayar a ce yanzu ka haɗu da wani malami India sai ce maka kai wani iri ne a Najeriya sai ka ce kai ahlus sunna ne sai ce maka ahlus sunna wa na iri idan shi dan dariƙa ne sai ce maka ahlus sunna irin namu koko ina ma'ana haka wato dan dariƙa ma suna cikin ahlus sunna suna cikin kungiyar tunda ba khawarijawa bane ba ɗan shi'a bane ko kuwa kai dan ahlus sunna ne salafi ne kai ko kuwa khalafi ne to ashe kaga kungiyar ahlus sunna ita ce asalin kungiyar da ta tattaro duk mutumin da ba khawarije ba dan shi'a ba ba mu'tazili ba to amma yi mana bayani a cikin ahlus sunnan kai wanne iri ne a kai ahlus sunna ne amma me bin sunna din ala manhajul khalaf a bisa ta farkin waɗanda suka zo daga baya a kai ahlus sunna ne me bin ainihin wato sunna din ala manhajis salaf a bisa manhajin waɗanda ainihin suka zo da farko to dan haka ƙarshe abin da zan ce jama'ar musulmi su kwantar da hankalinsu mu ba mu kafa kungiya da sunan salafiyya ba musamman ƴan uwanmu waɗanda suke ƴan izala ne suna cewa an kafa wata kungiya salafiyya don ai faɗa da izala wanda duk ya faɗa haka ni ma ina ba shi shawarar ya tuba don yayi alkaba'i domin ni na tabbatar da cewa manhaji na salafiyyanci shine izala ta tunkaro matsalar da aka samu wasu ne suke ganin cewa akwai bambanci domin an fi yawan jin kalmar salaf salaf ko salafiya a bakin wasu waɗanda ba 'yan ƙungiyar ba to sai suka ɗauka wasu ne suka kafa ƙungiya don ainihin su faɗa da izala duk wanda ya faɗa haka yayi kuskure don ni ina cewa duk ɗan izalan ma da bai zama salafi ba gaskiya saboda Allah ya kamata ya koma ɗariƙa domin a ƙashin gaskiya ita izalan nan an kafa ta ne don ta tato ahlus sunna dama Najeriya ba 'yan shi'a bane ba khawarijawa bane dama menene ahlus sunna ne to amma dubi irin sunnar da ake bi dukka saurari manyan shehunan nan su malam Dawud Bauchi su malam Makabara duk kowa zai buɗe baki zai ce mu ahlus sunnati ne duk da ɗariƙar shi zai ce mu ahlus sunnati ne to in aka ce Dawud Bauchi ahlus sunnati ne ni kuma nan ahlus sunnati ne a to Dawud Bauchi ya yi mana biki ya ci mu da yaƙi dole ne mu bambance cikin ahlus sunnatin wani iri ne shi a khalafi ne yana bin sunnan ne a bisa yadda su Tijjani da makamantansu suka tsara suna zuwa kabara suna bin ainihin wato Qadiriyya ne suna bin ainihin sunna ahlus sunna ne a bisa yadda malamansu na Qadiriyya suka tsara to mu kuma fa muna bin kungiyar ahlus sunna ne a bisa yadda magabata su ne annabi da sahabbai a yadda suka yi don haka Allah ya ce ai sallah Qur'ani amma ba mu san wace irin sallah ba ce to wace ce annabi ya to ita ce Allah yake nufi sai mu ce irin ta zame to in aka ce salaf din nan ka fahimta annabi ya shiga ciki sahabban shi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ainihin tabi'ai sun shiga ciki radiyallahu anhu sa'an nan irin su imamuna Malik atba'u tabi'ina da makamantansu duk sun shigo ciki duk wani magabaci da ya gabatu a bisa bin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi to duk gaba ɗaya muna tattara muna cewa muna tare da su ƙarin bayani akan wannan don wannan tambaya ta yi min daɗi ta tana da muhimmanci ƙarin bayani akan wannan shine mu salafiyya ba ma bin mazhabi guda ɗaya daga cikin mazhabobi guda hudu saɓanin yadda mafi yawancin mutane suke idan ka taho nan yammacin Afrika za ka samu mafi yawancin mutane da ke yammacin Afrika suna bin mazhabi ne na Malikiya. Idan ka tafi wajen kasashen India, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan da sauran kasashen musulmi da ke cikin kasashen Russia din nan wajen Soviet ta da, irin su Chechnya, Bosnia, Kosovo da sauransu, za ka samu su kuma suna bin mazhabin Hanafiya ne. Idan ka buga kai wajen kasashen Hijaz, za ka samu su kuma suna ainihin bin mazhabi ne na ainihin Hanabila. In ka buga wajen Sham, za ka samu akwai masu bin Hanabila, akwai masu bin Shafi'iyya. Haka in ka bugo wajen kasashen Indonesia, kana samun wasu bangare na jama'a suna bin ainihin mazhabin Shafi'iyya. In ka taho Masar, musamman a cikin jami'ar Azhar, to wannan kowa akwai. Akwai malami da maliki, akwai da shafi, akwai da wane ne, duk ga su nan. To wannan kalewa akan mazhabi guda daya, to mu salafiya ba ma yi. Muna ainihin wato aiki ne da Alkur'ani da Sunna, sannan muna aiki da dukkan fatoyoyin malamai, matukar muka gwada su sun dace da Alkur'ani da Sunna, ko kuma muka ga ba sa karo da Alkur'ani da Sunna. Don haka a yau da Imam Shafi'i zai yi magana, misali Imam Malik bai ba da fatawa akan sunnancin jilfatul istiraha ba. Tare da muna rayuwa a Najeriya, yadda mazhabin Malikiya muka tashi muka ga ana bi, mu muna yin jilfatul istiraha. To cikin limaman fiqh mun samu al-Imam Shafi'i ya ba da fatawa da ita. Imam Ahmad a cikin fatawar shi ta ƙarshe ya ba da fatawa da ita. Imam Ishaq ya ba da fatawa da ita. Imam Dawudu Zahiri ya ba da fatawa da ita. To duk limaman musulunci mu mun ce alheri ne akan daidai suke. Don haka wanda duk ya dace muna da ƴancin mu dau magana shi. To sai muka zo muka auna. Imam Malik ya ce a'a. Imam Shafi'i ya ce eh. To sai mu ce to yanzu menene ma'auni? Walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Allah ya ce mun aiko manzanninmu da hujjoji, muka haɗo su da littattafai da ma'aunai. To yanzu menene ma'aunin da za mu gane cewa waɗannan malamai da suka saɓani wane ne ya dace? Sai muka samu cikin sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallama jilfatul istiraha ta tabbata a cikin hadisan da al-Imam Ahmad da Bukhari da Imam ainihin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da al-Imam al-Bayhaqi da Dharqutni suka ruwaito da isnadai ingantattu daga sahabban Annabi guda 13 suka ce dukkan su sun ga manzon Allah yana jilfatul istiraha. Wallahi in ba kamar sunna ta qabdu ba, ba mu jin akwai wata sunna kuma wanda take da tarin sahabbai haka da su ga Annabi nayin ta cewa sun ruwaito Annabi yana kaza, su je su bada labari tarin sahabbai, sahabi guda 13 kuma mafi yawancin su matasa ne, waɗanda dukkan in ka binciki shekarunsu tsakanin 25 zuwa 20 zuwa 18 zuwa shekara 10, suka ce sun ga Annabi yana jilfatul istiraha. Wannan ya hukunta ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi jilfatul istiraha babu shakka a kai. Idan haka sai mu ce Imam Malik Allah ya gafarta maka, Allah ya ƙara maka alheri, Allah ya saka maka da alheri, amma anan ba za mu ɗauki fatawarka ba, mun ajiye, mun ɗauki ta Imam Shafi'i, ba dan muna bin Shafi'i ba, sai dan wannan Shehu Usman ya raba wannan gaddamar. Shehu Usman yana da littafi, yana nan ƙarami ne, littafin Hidayatut Tullab ila Tariqis Sawab. Wannan littafi Sardauna ya sa an buga shi, an fassara shi da fassara ta ainihin Hausa, kuma yana nan a kasuwa ma, duk inda ka je za ka samu Hidayatut Tullab ila Tariqis Sawab. Shehu Usman yake ya tattara matsaloli guda 10 a cikin wannan littafi. Mas'ala farko yace ka sani da cewa Allah madaukakin sarki bai ainihin wato amince mana bin komai ba sai Alkur'ani da Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sannan kuma wanda duk ya bi Alkur'ani ko ya bi Sunna, to ba a kiran wannan abin da ya bi mazhaba wani, sai dai a kira ta shari'a. Duk musulmi dole ne ya bi inda yana addini. To kaga anan yanzu jilfatul istiraha da muke yi, to ta fi ƙarfin ka ce Shafi'i muke bi ko Shafi'iyya muke bi? A'a, sai ka ce yanzu wannan shari'a ce, kamar yadda ɗan Sodiyo ya ce wajibi ne duk musulmi ya bi. To cikin malaman Malikiya ma akwai al-Imam Ibn Abdul Hakam da Ibn al-Arabi sun tabbatar da wannan. In ka duba littafin Masalikud Dilala za ka samu bayanai akan haka. sannan wancan littafin na Shehu Usmanu mun karance shi a cikin kasar guda a cikin karatun farko da muka yi wani littafi kiyamar Ramadan. A takaice ya jama'a, wannan mun yi waɗannan bayanai ne don a fahimci menene ake nufi da salafiyanci din nan, dangantaka ce zuwa ga salafi na gabata, kuma wannan suna ya taso ne sakamakon wasu ahlus sunna da suka ɗauko bid'a suka shigo da ɗariƙu, in an tuntuɓe su sai su kawo dalili akan ɗariƙunsu cikin Qur'ani da hadisi, sai aka ce to ai in kun iya wata ba ku iya wata ba, ku yi bid'a a tambaye ku ku ce ai Qur'ani ya ce ayi salati, ai hadisi ya ce ayi salati, sai a ce to wannan sigar da kuka ɗiba wa jama'a ya zo annabi ya yi a'a, to duk abin da take-taken bin Al-Qur'ani da sunna to ayi irin yadda annabi ya zo da shi, in ba haka ba to mu tabbatar da cewa Allah ba zai taɓa yarda da mu ba, don Allah ya yarda da annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya yarda da kuma waɗannan sahabbai nashi, laqad taballahu ala an-nabiy ko wal muhajirina wal ansar alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazir qulubu fariqin minhum. Allah madaukakin sarki ya tattara su ya gafarta musu gaba daya, ba su laifin komai ba, wasu kwaya uku ne suka yi laifi suka ki zuwa jihadi, amma kafin a ce an yafe musu sai da aka dubi waɗanda ba su ci ba ba su sha ba a wajen laifi, aka ce su an yafe musu tukuna, sannan ko kuma kuka biyo, mun fahimci wannan. Sannan Allah madaukakin sarki ya yarda da su ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina, sannan Allah madaukakin sarki ya dai nuna yarda shi da su jumlatan wa tafsila, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك والفوز العظيم. الله يرد وأن أينهم صحبا وأن دسك شجا مسلم تتمبركو نمتعنا مدينة دسك تربيسو الله مدعوك تنسلك يا يرد سوى نسك تلن الجنة إن من دوبا أمن جماعة يرد سودة الله يبعوه قنجج كنس يرد إتبدا سوني لاربا وقريشاوة me yasa yadda da su irin yanayin yadda suka ba addini, to kaidar yadda su suke bin addini, Jabir ya ga mana a cikin hadisin da al-Imam Ahmad da Muslim suka ruwaito game da aikin haji, Jabir dan Abdullah Allah ya kara mishi yarda yace mun tafi aikin haji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yana saukar mu da Al-Qur'ani amma abin da ya aikata shi za mu aikata, abin da bai aikata ba mu aikatawa, ashe ko da aya kaza mu muna fahimtar kaza ne fassarar ta, in Annabi yace a'a ga fassarar ta to sai mu hakura, to wannan irin yanayin nasu sai Allah ya yarda da su ko, to mu ma in muna son Allah ya yarda da mu sai mu bi yanayin su wajen bin Al-Qur'ani da sunna, din ya zama mu ba mu da fassarar kanmu sai fassarar da suke akanta, wannan shine ake kira da salafiyanci. Don haka in dai salafiyanci kake bi to kasancewar kana cikin kungiyar izala ba zai hana ka ba, domin kungiyar izala ma an kafa ta ne don ta tabbatar da salafiyancin, sai dai ba a kira ta da wannan sunan bane kawai, wannan sunan da aka kira ta da shi din kuma bai hana kai ka zama salafi ba, don Malam Abubakar Mahmudu gumi duk inda dan kungiyar izala yake ya yarda da shi, duk inda mutumin kirki yake ya yarda da shi, Malam Abubakar gumi kullun zai fara karatun shi yana cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi, matukar musulmi suna karanta Al-Qur'ani suna karanta hadisi, Allah ya yi alƙawarin ba zai musu ainihin azaba ba, sai sauri sai ka dalili wa kana Allahu liya'adhibahum wa anta fihim wa kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Yace Bukhari shine littafi mafi inganci daga cikin tafan da aka rubuta a bayan Al-Qur'ani, sai yace kuma malam da Allah da kuke zaune wurin nan, sai kuma yace ba kuma zaka fahimci Qur'ani da hadisi ba sai a bisa fahimtar malaman farko, to malaman farko nan da malai yake fadi shi yana fadi da Hausan, to mu kuma muke fadi da Larabci, bambancin kenan, kamar kai Bahaushe ne ba ruwanka kai baka yi boko ba, in ka aiki yaron ka siyo min burodi shi kuma da yake dan boko ne sai ce baba na aike ni su bread, shine kawai bambanci jidde wuri ɗaya ko tsara, to shi Malam Abubakar Gumi yana cewa buru'in yana cewa malaman farko, don me a zamanin shi akwai buƙatar duk kalmar da ya faɗa sai ya fassara wa mutane da tsantsar Hausa, domin akwai ƙarancin fahimtar Larabcin ko kuma ma addini, amma yanzu alhamdulillah sakamakon foundation da shi malam ya kafa
amma mutum yanzu an samu mutane suna da wadatuwar fahimtar addini akan masaloli da dama, wata kalma ko baka fassara ba mutane sun fahimta. Salafa yaslifu, as-salafu ya gabata, magabata, masu gabata, misali makamantan haka. Kalma ce wadda take nuna waɗanda suka gabata, in aka ce suwa kake nufi da magabata, menene zaka ce? Kake ce annabi da sahabban shi. Akwai wani tafi nan ku dan bude abin nan jakata ku dauko shi dan kare cikin kafan nan da muka je da su kafin nan nan abin nan kofar daki a shi'a wa tafsir. Wannan littafi ne wanda wani dan shi'a ya rubuta shi a kasar Iran, Ad-Doktorul Allamatu Musa Al-Musawi. A cikin littafin nan nashi duk inda ya kawo maganar shirka sai hada tarkace da rairaya, yi tankade da rairaya, sai ce dukkan kungiyoyi, yace hada har da shi'a, sai ce shirka ta shiga cikin su, sai ce ma a da salafiya, yace sai dai salafiya su kadai ne shirka bata shige su. Gashi a cikin wannan littafin kalmar yana yawan nanata irin wannan kalma. Gashi da yazo babi akan ghuluwi a cikin shafi na 80 daidai a wannan littafi, Ash-Shi'atu wa Tafsir, As-Sura'u baina Shi'a wa Tashayyu, Al-Allamatu Dr. Musa Al-Musawi. Wannan littafi yayi shi ne don ya fada da ƴan Shi'a su Khomeini, waɗanda yace duk abubuwan da su Khomeini suka kawo a Shi'a yace bid'a ce a cikin Shi'a. Kaga wani kirari da mu muke wa ƴan tashe kenan. Akwai wani kirari da ake wa ƴan tashe wai kura ta ci kura. Wayan kun yi tashe, kun yi tashe ba ku samu komai ba, kuka ga wasu sun samu haƙi da yawa, sai ku ce to kura ta ci kura, to nan kura ta ci kura kenan. Shi yanzu faɗa yake da su Khomeini, ya ce su Khomeini ɗan bid'a ne a cikin Shi'a. Na daga cikin bid'o'in ya magana akan al-imamatu wal khilafa, ya ce duk ɗan Shi'an da ya ce bai yarda da halifancin Abubakar da Umar da Usman ba, ya ce to bai yarda da Allah ba, domin Allah ne ya ɗora su a kai. To ka ce kai baka yarda ba, to dawa kake? Ya ce da Allah kake. Ya sake kawo magana akan ziyaratu maraqidil a'imma, ziyarar kaburbukan limamai, sujuda akan turbatul husainiya, wannan tsingaro da suke sujuda akai, hade salloli. Kun san ƴan Shi'a ba sa azhar akan lokacinta, la'asar akan lokacinta, magriba akan lokacinta, isha akan lokacinta. Tutur ko da larura ko ba larura, azhar da la'asar hade ta suke, magriba da isha hade ta suke. Haka yazo a cikin addinin Shi'a, wannan ƙarya ne a cikin addinin musulunci, sai inda larura ake hade sallah. Sannan sai takiyya, shine ka munafunci mutane, ka saje a cikin su, ka nuna ainihin wato kai ga inda ainihin wato kake, kana tare da su amma a zuci baka tare da su. To daga cikin masalolin shine sai ya magana akan ainihin wato al-ghulu, ƙetar haddi, wuce iyaka. To da yazo sai yace wa fikratul ghuluwi, tunani da aka zuba wa mutane na ƙetar haddi, tahtallu quluba kaseerin minan nas, ya fisge zukatan mutane da dama, hatta min ghairil muslimin, yace har waɗanda ba musulmi ba ma, sai da duk irin waɗannan abubuwa na ƙetar haddi sai da ainihin suka shige su. Mun fahimci wannan da kyau? Sai yace wa tushariku al-firaq al-islamiyyah al-ukhra ash-shi'atu fi ghuluwihim binisbati lil a'immati wal awliya, yace kungiyar Shi'a tana da tarayya da sauran kungiyoyin musulunci baki daya wajen ƙetar haddi a wajen limamai da kuma waliyai. Yace nastafni minhum as-salafiyya, yace amma duk cikin kungiyoyin nan zamu to gaciyar salafawa a cikin salafiyya, alladhina sata'u an yahtimul quyuda, waɗanda su salafiyya sune suke kokarin cire kangin dake wuyan su, allati qayyadat uqulan nas, kangin da ya tattare zukatan mutane, wa qulubahum ala sawa, ya tattare ainihin wato hankula da zukatan mutane, haka azawa mutane kangi na shirka ko na ƙetare iyaka a wajen bin limamai da waliyai. Yace salafiya su kadai ne suka iya cire wannan kangin suka jefa, gashi dan Shi'a ne yake bada wannan sheda. Jama'a mun gane kuma yana nan a Iran din, ba yadda za su yi da shi, to dan kasa ne kuma Shi'a, shi ma gashi jinin su Khomeini ne, shi ma al-Musawi ne. A takaice ya jama'a, salafiyanci ba wata sabuwar kungiya bace aka kafa a Najeriya ko a duniya dan ta fada da wata kungiya, sai dai salafiyanci wato tafarki ne wanda ke kokarin tabbatar da abin da annabi da sahabban shi suke akai da kuma manyan limaman musulunci. Don kamar Imam Malik ai ba malami daya ba ko bai bi limamin shi daya ba, bai bi Sa'id ibn al-Musayyib ba kadai, ya bi duk malamin da yake da gaskiya ne to haka salafiya ma a takaice wannan ainihin shine ainihin bayani akai insha Allah ta'ala Allah shirye da na malam bismillah ta'ala Allah
saka da khair tambaya ta biyu malam menene jam'i tsakanin hadithin da yace fa'atimu da faqdu ta gefen masbuki
to ina son ku fahimci wani abu tsawon zamani yana kai ga canjin harshe yanzu irin Hausar da mu muke yi ba ni tunanin kakanninmu da suka wuce shekaru 200 Hausawa irin ta suke an samu canje-canje haka Larabci ma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kalmar itimami da kalmar qaba'i ba su da bambanci duk ɗaya kalmar itimami da kalmar qaba'i a zamanin Annabi duk ɗaya ina muka gane haka haka Qur'ani ya sauka wa atimul hajj wal umrata lillah yanzu kai in kai zaka fassara a irin larabcin mu na zamani yanzu sai ka ce wa atimmu ku cika ito ku cika ya nuna kamar wani abu ne da aka fara aka tsaya to yanzu ku cika ko abin nan ko to amma a al itimam ku yi kaza atimma hadha yi kaza dan haka atimmul hajj wal umrata lillah hajj da umara ku yi su ga Allah ku yi don Allah to wannan kalmar ta itimami ai wa ɗaya kalmar kuma ta qaba'i mu a wurin mu yanzu larabcin da ke yawo a duniya da kuma littafin fiqh da aka rubuta su daga baya in aka ce qaba'i yana nufin ramuwa abin da ya kubuce maka akan lokacin shi amma Qur'ani ya yi amfani da kalmar qaba'i a abin da zaka yi akan lokacin shi Allah yake fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah anan zaka ce ne zaka ce idan kun gama ramo sallah kawai kun gama sallah in sai ida sallah qada'i amma kaga qada'i amma kaga sai zo da in kun gama kawai a lokacin fa idza qadaytum manasikakum in kun gama aikin hajjin ku duk anan qada'i ya zo ne da ma'anar yi akan lokaci don haka a cikin qur'ani da cikin larabcin da yake zuwa a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu bambanci tsakanin qada'i da itimami to ana nan sai aka samu wata mas'ala daga makarantar Imam Malik hadisi ne almajiran Imam Malik mafi yawancin su suka ruwaito daga Imam Malik Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idza ataitumus sala fa atuha wa alaikumus sakina in za ku zo sallah ku zo da natsuwa kama fatakum fa atimmu fama adraktum fasallu abinda kuka riskafe ku sallata duk halin da ka riske liman a ruku'u ne a sujuda ne bi wama fatakum abinda ya kubuce muku fa atimmu sai ku ciko shi to kaga abinda ya kubuce muku da aka ce fa atimmu shikenan sai aka samu wasu cikin almajiran Imam Malik su kuma sai suka zo da kalmar faqadu to kalmar faqadu da suka zo da ita saboda an samu muta'akhirina malaman da suka zo daga baya sun yi fassarori cewa akwai bambanci tsakanin qaba'i da itimami sai suka ce to in wannan riwayar ta qaba'i ta tabbata to a dauki waccan ma'anar kawai da su magabata suke ba sa bambance tsakanin qaba'i da itimami sai a ce duk ma'anar su ɗaya don haka duk abin da ya same ka a sallah in ka zo ka samu liman sai kai idan liman ya yi sallama in ka tashi kawai sai ka ciko sallarka misali ka zo sallar magariba ce sai ka samu raka'a ɗaya ta ƙarshe abinda za ka yi sai ka ainihin miƙe kai fatiha kai sura a bayyane in ka zauna kai tahiya sai ya zama wannan raka'ar da kai kenan yanzu to ka cika shi abinda ka samu tare da liman abinda ka samu tare da liman duk da shi ne na ƙarshe ga liman to kai kuma ya zama maka shine na farko don haka in ka tashi sai kai raka'a ta biyu fatiha da sura a bayyane in ka tashi daga tahiyya sai kai fatiha kadai a sirrance kaga ka mai da abin da ka samu tare da liman farkon sallar ka don haka kai itimami kenan yanzu ka ciko kenan to itimami anan sai dauki ma'anar cikawa din kenan na ma'anar shi na zahirin lugha cikawa ka ciko tunda ga abin da kuka fara da liman yanzu ka cika in kuma qaba'i ana bashi ma'ana daban qaba'i a ce za a bashi ma'ana daban to sai suka ce sai a duba abin da ya kubuce maka tare da liman yanzu kai ka samu fatiha ne a sirrance tare da liman ko to sai ka kaddara wannan abin da ka samu tare da liman shine ainihin karshen sallar ka, sai ka juya sallar kenan. Sai dan in ka tashi sai kai Fatiha da sura, Fatiha da sura, rak'o'in nan biyu duk a bayyane ba tare da ka jifta wani zama na tahiyya ba, sai dai a karshe sai ya zan farkon sallar ka Fatiha da sura, sannan rak'o'i biyun karshe din kuma sai suka zan Fatiha da sura, Fatiha da sura a bayyane kuma a jere. Wannan in ka dauki bambance ma'ana tsakanin qaba'i da itmami, amma sahihiyar magana kalmar qaba'i da itmami da tazo a cikin wannan hadisi ba ta da wata ma'ana wadda ta bambantu daga junansu. Don haka abin da yake daidai insha Allah, in sallah ta kubuce maka tare da liman, abin da ka samu tare da liman ya zama shine farkon sallar ka. In ka tashi sai ka ciko, ba wai karama ba, don an ce faqdu a ma'anar karama, to shine gurgurdan abin da ya kubuce maka shi za karama, kuma da irin siffar da ya kubuce maka, don haka za a ciko ne. Wannan shine insha Allah. Tare da cewa in kayi ramuwar malamai suka ce ba za a ce kayi laifi ba, kamar da yazo cikin littafin Minhajul Muslim na Al-Sheikh Al-Jazairi, in kayi ramuwar ka tashi ka rama din ba a ce sallar ka ta bace, amma kai itimami din ka ci ko shine yafi insha Allah. Na'am.
Tambaya ta uku, ina hukuncin fiqhun da aka tatso daga cikin hadisi mai rauni, wato malami ya kawo hadisi ya ce mai rauni ne amma kuma sai ya fitar da hukunci a ciki?
To gaskiya bai kyauta ba in yi haka, ya aikata mummunan kuskure. Bayan ya tabbatar da raunin hadisi kuma sai ya zo ya fitar da hukunci a ciki, to in haka ne ina ma'anar raunin hadisin kenan da ya bayyana? A takaice wannan kuskure ne. In dai hadisi ne mai rauni sahihiyar magana, ba a hujja da shi koda a fada'ilul a'mali da su wasu suke kokarin fadi. Domin wasu sun ce in a abu mustahabi ne za a iya aiki da hadisi mai rauni, amma da sharuɗa kamar guda uku, kai ya zan raunin ya yi tsanani, kuma ya zan wannan matsalar dama akwai ta, sannan kuma kar a kudurta cewa daga annabi ne. To kaga waɗannan sharuɗan yanzu samun mutumin da yake aiki da hadisi mai rauni wanda yake cika su yana da wahala. Don haka a ƙashin gaskiya hadisi mai rauni ba a aiki da shi koda a abubuwan da suke mustahabbai. Wannan fatawa ita ce mafi inganci hatta a cikin malikiya. Idan aka karanta littafin sharhin arba'una hadis na Al-Sheikh Al-Shibrikhiti Al-Maliki, ya yi cikakken bayani akan cewa ba a aiki da hadisi mai rauni ko da a musabban abubuwa, sai ya ce wannan magana ita ce daidai. Abubakar ibn al-Arabi ma ya goyi bayanta. Na'am.
Tambaya ta hudu, menene matsayin auren kiristoci ga musulmi a wannan zamani?
To kiristoci dai dama Allah dai madaukakin sarki ya bayyana mana siffofinsu a cikin Al-Qur'ani, Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya bayyana su a cikin sunnar shi. To cewa wai ainihin wato a yanzu babu kiristoci, wannan maganar ni ina ganin akwai kuskure a ciki. Rahmukallah. Gaskiya akwai kiristoci, wasu na kawo cewa ai sun canza addinin, ai Allah ya fi ka sanin sun canza addinin tun kafin a haifi Annabi, ya san sun canza addini. Domin Qur'ani ya yi mana isharori akan haka, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu. Gaskiya akwai kiristoci, wasu na kawo cewa ai sun kinin, ai Allah ya fi ka sanin sun canza addinin tun kafin a haifi Annabi, ya san sun canza addinin. Domin Qur'ani ya yi mana isharori akan haka, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba min qablikum hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Haka Allah ya ce ku yaƙi waɗannan da ba su imani da Allah ba, dubi kalmar farko, ba su yadda da Allah ba, ba sa haramta abin da Allah ya haramta da manzon shi. Addinin da suke bi ba addinin gaskiya ba ne. To inda a ce addinin yana nan a yadda Allah ya saukar da shi, kuma Allah zai ce wa addinin shi addinin ƙarya? Amma ya san sun canza ne, don haka sai ce ba sa bin addinin gaskiya. Daga cikin suwa sai ce daga cikin ainihin ahlul kitabi, ku yi taya ƙasa har sai sun bayar da jizya. Ya jama'a, in muka koma muna cewa babu ainihin wato kiristoci a yanzu, to mun aikata kuskure. Ina zuwa kan tambayar fa, yanzu wata shimfiɗa nake wadda wannan shimfiɗar ita ce condition da ake aza wannan maganar akai. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama
annabi ya tabbatar da gasunan yace waɗannan yahuda ne waɗannan nasara ne ga sahabin shi nan da yazo musulunta hadiyya dan hatim kristani fa annabi ya karanta mishi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam ina fata mun gane wannan sun dauki malaman su da bayin Allah daga cikin su da annabi Isa dan Maryam suna bauta musu yace manzo Allah ya bani bauta musu manzo Allah yake ba sa haramta muku halal sa halattan muku da haramin yace shi ne yake fatilka ibadatuhum wannan ai tace bautar su ashe annabi ya san sun canza addini amma annabi ya karbi jizya daga hannun su kamar yadda Allah yake ashe suna nan ahlul kitabin su sannan annabi ya hukunta su hukuncin da ake wa ahlul kitabi kuma an samu sahabbai da dama sun auri ainihin mataye daga cikin matayen su kamar Jabir kamar ainihin wato Abu Darda'i kamar abin nan in ba na manta ba daga cikin ainihin sahabbai Abu Huraira daidai daga cikin su na dai tabbatar da Jabir da Abu Darda'i al-Imam an-Nahhas a cikin littafin shi an-Nasikh wal Mansukh shi ya kawo wannan shi al-Qur'an a taƙaice Allah ya halatta mana auren ahlul kitabi na san babu musulmin da yake musu akan haka tunda nassin Qur'ani ya zo al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba uhilla lakum wa ta'amukum uhilla lahum wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum kum hadda zuwa ƙarshe a takaice ya jama'a ya halatta za a iya auren kirista ko yahudiya Allah ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta za a ainihin iya cinyen kansu matukar dai ba wani abu ne suka zo da shi ne daga abin da Allah ya haramta mana ko annabi kai tsaye ba in suka yanka alade ba za mu ci ba misali in ka gane wannan to sai ka gane dokar Allah tana nan har kiyama ta tashi yadda take to kadai abin da malamai suke dubawa shi ne Allah duk ya halatta maka ne to abin duk da aka halatta maka in yanzan akwai wani hadari da ake maka tsoron faruwar shi ko kan ƴaƴanka to ya kamata ka bar shi a halaccin shi kuma ka je ka yi abin da ya fi shi halacci da natsuwar zuci kun ji abu na farko abu na biyu ana cewa ne a auri ahlul kitabi kai tsaye a halin da yanzu za ka aure ta tana ganin cewa ta ci gaba ta auri musulmi har ma da za ta samu shiga addinin to ita da buƙatar ta tabiya da ta samu ɗaukaka wato a lokacin da yanzu musulmi suna da ƙarfi suna da izza kiristoci na tsoron su yahuda na tsoron su idan musulmi ya je aure wata kirista za a yi ta mata minna a cikin danginta ai ke kin ci gaba wai ki samu kamar wani ya aure ki kaza 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 misali wannan ya zama ƙara kwarzanta addinin musulunci don in ta musulunta din nan kamar yadda waɗancan sahabban da suka aure su duk sun musulunta to kaga anan ɗaukaka ce ta musulunci yanzu mun waye gari muna wata duniya ne wadda arna sun haihu musulmi a galibin wurare inda duk musulmi ya je ya auri kirista to har ma ni na san kiristocin wasu jihohi a kudancin nan da har ma yana cikin zagi a ce ki auri bahaushe in ana fada da ita sai a zage ta a ce in Allah ya so sai kin auri bahaushe sai kin auri musulmi in Allah ya so zagi ne wannan har ƙara suke kai aurin sarakunan su saboda me wance ta zage ni ta ce sai na auri musulmi ta yi min baki to kaga a yanzu in mun aure su ashe suna ganin ne suna ganin cewa ai sun ci baya tunda sun auri kaskantaccen mutumin da yake ba shi da wata daraja to a irin wannan halin zaka kaskantar da kanka ka kaskantar da addininka a kwashi ƴaƴanka a kai su coci to kaga wannan abin da ya fiye maka zaman lafiya Allah dai ya ce halal ne to amma bari in aure ƴar musulmi dan fita daga rikici shikenan wannan ne ita ce fatuwa ta insha Allah dokar Allah tana nan yadda take amma in muka ga wani hadari zai taso to ya kamata mu kauce na'am malam al-imam al-sheikh al-qardawi a cikin littafin shi al-halal wal haram ya kawo zantutuka da dama ko da wasu daga cikin zantutukan suna buƙatar ai dubi akai amma akwai hadisi da ya asari da ya kawo sahihi daga sahabi Abu Darda'i wanda al-Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin kitab al-Mu'jam al-Kabir wadannan a wannan ainihin Abu Darda'i sahabi ne malami cikin malaman fiqh na sahabbai haka zai aka ce ala gafarta malam kiristoci ne suka yanko rago daga coci suka kawo mana naman maci sai ya ce subhanallahi za mu ci mana ai ahlul kitabi ne Allah ya halatta mana abincin su wasu suna cewa ai tun da kirismetin ita kanta
bid'a ce a cikin kristancin, dan haka yaushe za a ce kuma a cikin addinin nasu suna bid'a kuma mu ci yankansu? To ai shi kanshi addinin nasu ai bid'an ne shi kanshi. Addinin Kirista kashi 99% na shi bid'o'i ne a ciki, ga ruhbaniyanci nan, zama ba aure. Ne Allah yake ittaba'uha ma katabnaha alaihim, Allah yake bid'a ce suka kagobi ba mu shar'anta musu ba, kama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dan haka ba su kiyaye wannan ainihin ruhbananci da suka kago ba. Sai mutum ya zauna ba shi da mata a matsayin pastor ko reverend ko pet roma ko pet ko makamantan haka, me yake faruwa? Sai suka ce duk inda wani babba daga cikin manyan malaman su yayi laifi ga Allah, in ba yi da mata to a samu wata sister wadda ita ma ta yi wani laifi ga Allah, in suka haɗu suka yi jima'i to Allah ya yafe musu. To ka gani, ka ga sun ci amanar ruhbaniyancin kenan, sun huce da zina. Don haka ashe a taƙaice, in dai ba abu suka zo da shi wanda ya saba mu ma mu addinin ba, to insha Allah kuma a ce kai sai su dauko mushi su fige, to ba za mu ci ba, an gane. Amma yankan su sai suka yanka da kansu. Malam Abubakar Gumi a cikin tafsirin shi yace za a ci, yace dan dama abincin su ana nufin shinkafar da suka dafa ba, dan ba wanda ke shakka dan Kirista ta dafa shinkafa ka ci. Amma da Allah yace ta'amu anan ta'amun naman da suka yanka, dan haka kaga cewa malaman fiqh suka tabbatar da wannan magana cewa ko farauta ce in dai musulmi ne yayi ta, ko kirista ne yayi za a ci, amma in ba ma guje ne yayi ba za a ci ba. Duk yana ne a cikin tarin fiqh ma'ana ta karantawa. Allah ya shiryar da mu. Na'am.
Tambaya ta biyar. Malam, idan mutum zai nemi aure ya halatta ya fara neman ra'ayin yarinyar kafin sanin iyayenta, kuma menene hukuncin zuwa zancen hira da kai kayan sallah da wankin ango da walima ranar da aka fara aure?
To neman aure dai, kana neman aure ka je ka fara samun waliyan ita yarinya ku yi magana, wannan gaskiya shi ne abin da ya zan daidai. Yana daga cikin kurakurai kawai ka ga yarinya kawai ka tare ta a kwana ku yi ta zance, sai kun gama daidaitawa tsaf, sai kuma a tafi wurin iyayenta, in iyayen sun ce ba su yarda ba kuma ka ɗauki ƴar ka gudu da ita, ka ga wannan shigantaka ce. Abin da ya fi ka je ka samu, wani na ga ƴarka ina so ina son ainihin izini zan yi magana da ita ko ta amince, sai ce a mun yi mata alƙawari da wani ko da ita ma bata sani ba, ko kuma mun yi mata alƙawari ta ce tana son wani, don haka ka haƙura, shikenan sai ka haƙura. A abin baka izini tafi ka je ka nema, shikenan sai a sa lokaci ka zo, kaga sai ya zama kana zance da ita a bisa ƙa'ida ne, ba wai a je a tara wata kwana wata bishiya ba ta ce ga baba na nan ga baba na nan, to sauri kai ka tafi ka tafi, to kaga duk ba gaskiya kenan. Al-ismu ma haka shi ne suka wakaro ta an ya tsare alaihin nas, laifi shi ne abin da yake zama a zuciyarka kuma baka son mutane su gani. Amma in sun maka izini sai a je, sai ya ma a salon babanta za ku zauna, ku zauna ku tattauna a tsanaki, kaga babu matsala, kun fahimci juna. Eh to sai a sa sadaki sai a yi aure, kaga nan ma kana hanyar ƙetarawa. Tambaya ta gaba ne, wannan zance da ake zuwa dama ba sunna ba ne? Yau kai ka je wurin taɗi, mu taɗi muke cewa a taɗi yau gobe zance jibi an je ka ba ka ba a yi tsallon a dayarin ya kuita hira, me ya kawo wannan? Tun da ka ganta kana so, ta ganka tana so. Hadisi ya zo sahihi cikin musnad al-imami Ahmad da cikin sunan Abi Dawud, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ba abin da ya dace ga masoya guda biyu sai aure. To tun da dai tana son shi yana son ta, me za ku tsaya kuna jiran su suna haɗiyar yawo? Ai marmar za a ɗaura aure? A'a, to ai ba a samu hali ba, me ya hali? Sai ka yi wa ƴarka gado, sai ka yi mata kadad, sai ka yi mata ledar ɗaki, ya yi ce maka? Al'ada ce kawai ta tursa samu, wannan al'adar ita ta jawo wannan bid'a. An zo ana son ƴarka, ba ka da ainihin halin da za ka yi mata waɗannan hidindimun, sai nan da wata uku ka bi dangi nan ka bi dangi nan, ka je su alhaji wane su yalla ɓauya ne, kana ta tattarowa. To a daidai wannan lokacin shi kuma yana son ya ganta, ita tana son ta gan shi, dole ne ka ga ya je taɗi, ka ga waccan bid'ar ita ta haifar da wannan ta taɗi kenan. Amma da ba shi muna ji a cikin hadisan annabi, baran da ka gama taron na ɗakin ka take kwana sai dai ba a yarda a ɗaura maka aure da ita. To dan Allah ya ina magana ya rar matsala, ba matsala. Yau ka ganta da safe kana so, kun yi sallah za a kawo babanta magana, sai a ce to shikenan a ji wa mata magana, an yi magana ana sallah la'asar ta ɗaura muku aure, magariba an kawo maka a baka gida, za ka fito yawo ma wurin abokanka ba na taɗi ba, yawo ma da za ka fita ba ina za ka ce hau ba kake da abokin hira kana da shaki, a inda ga mutum na fita temporary abai da famanin ne. Sai da haka jama'a su gane wannan da kyau,
abu na farko kenan. Abu na biyu, mu yi kokarin cewa waɗannan al'adu lete za a aure a ce sai an yi fantimoti kaza, akwati mai taya kaza, da sallah sai kayi mata kaza. Duk ni gaya muku ba abin da ya haifar da wannan bid'ar sai waccan bid'ar ta kai ubayo zaka yi ka kaza, kuma zaka da hali. Tunda baka da hali dole ne a dauki tsawon lokaci. In ba haka ba na ga yaka ina so yanzu ba bayan karamar sallah ba, to yaushe har za ka yi babbar sallah ina neman ta, balle a ce har wai za a samu matsala ta kasancewar jinkiri ya ja sallah ta zo dole in mata kayan sallah, dole in mata kaza, dole in mata kaza. Waɗannan abubuwan duk ba daidai bane malami. Duk abin da ya zama ba sadaki bane ya kamata mu janye shi daga cikin tsarin. Allah ya shiryar da mu. To na na to walima ya danganta hadisai dai sun zo cikin Bukhari. Anas ibn Malik ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama sanda ya auri Safiya an yi walima ta kwana uku. Don haka ƙarƙashin wannan hadisin ni ban ga sharaɗin da nake jin wasu suna cewa sai bayan an sadu ko bayan an tare ba, wasu su ce ko bayan kwana uku. Ni dai iya abin da na gani kenan zuwa yanzu cewa walimar nan za a yi ta ne kwana ɗaya ne ta samu, kwana biyu ne ta samu, ko kwana uku. Hadisan da suke cewa yau riya ne ko sun a yi kwana uku nan ba daidai ba ne. Hadisai ne da'isai yana nan cikin bulogin mara ma ya ba a sashi ya rana nashi. Sahihiyar magana dai ina ganin a ƙarƙashin wannan hadisin na Anas ran da aka ɗaura aure babu laifi za a iya yin walima. To me ke ce walima? Mutane mun an ce walima kuma zai ɗauka wa'azi. An ka ce walima kana cewa ne gara kenan. Gara mu can Hausa wurin mun aka ce gara, ku zo za a ci gara jama'a. Hidima kenan, kowa ya wanko bakin shi ya zo ya take cikin shi ya ci mai kyau ya sha mai kyau, ko kuma ya ci abin da ya samu. Tunda ba lallai sai da nama ba, ba lallai sai da fafesu ba, a'a abin da ya saukaka burodi ne aka samu a dangwala da miya, zoɓo ne za a zo a sha a ciya landanlo, duk abin da ya samu alhamdulillahi. Sai da gaske.
Allah sa ta alkhairi. Tambaya ta shida, ta ina ne ɗalibi ya dace ya fara neman ilimi da wa'annan littafai, kuma ya dace ya fara? Amin malam bayani.
To gaskiya wannan cewa ta ina ɗalibi ya kamata a makaranta ya kamata ya je wurin malamin, malamin shi ne zai dubi abin da ya dace ya fara sa mishi karatu. Amma ana neman ka'ida ne ta gaba ɗaya wanda kowa yake da tarayya akai ita ce, duk wanda za a fara koya mishi karatu a fara koya mai da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan sai a biyo baya da littattafai na sauran malamai na fiqh da makarantansu. Ko da yaro ne aka ce karamin yaro aka haife shi ya girma za a fara koya mai ilimi, ku fara koya mishi alqur'ani da hadisi, sannan in ya yaya sai ku zo kuna koyar da shi littattafan fiqh, sai ya zan kun tarbiyyance shi akan Allah da Annabi su ne gaba, sa'annan kuma malamai sai su biyo baya. Wannan ita ce. Amma wai dan mustawa a ce bulugul maran za a fara sa maka koriya bil salihina ko kuwa kaza, a kaga wannan ya ka je wurin malamin ka ne abin da ya ga ya dace da kai, to wannan kuma shine zai bada shawara akan haka insha Allah.
Allah gafarta malam. Allah gafarta malam, ka ambaci wani hadisi a cikin wani kasan naka cewa sakamakon wani hukunci da Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ranke dangane da saki uku a cikin kalma daya, cewa matsayin saki uku ne. An ce Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu da sauran sahabbai sun yi Umar zanga-zanga, har kuma shi Umar din ya dawo daga wancan ra'ayi nasa, ya kuma yi khutba ya bayyanar da dawowarsa daga wancan ra'ayi. Allah gafarta malam, muna son ƙarin bayani da kuma maraji'i na wannan waƙiya.
Wato Sayyidina Umar ne ya yi shelar cewa mutane suna yawan saki uku a kalma ɗaya, mutum ya ce matar shi tafi na sake ki saki uku, saboda mutane dai a zamanin Annabi sun kasance da zamanin Abubakar, in kai saki uku a kalma ɗaya za a mai maka da matarka a matsayin cewa saki ɗaya ne. To shine ya ce tunda mutane suna yawanta wannan abu, to za mu zartan musu. To shi kenan sai zartan musu. Daga baya sahabbai suka taru suka yi Umar tawaye akan haka. Na faɗi tawaye shine ma'ana kin yadda da wannan magana, shine zanga-zanga. Ba wai zanga-zanga irin wanda mu muka saba ba, a zo a rushe wannan gini a fashe kan wannan shugaba, a'a wannan hauka ne.
zanga-zanga shine a nuna taron jama'a ba a yadda ba, peaceful demonstration, a banaki ana nuna ba a yadda ba a yi taron jama'a. Sayyidina Umar ya warware wannan hukunci, ya tabbatar da abin, kuma bai taba aikatawa da kowa shi ba da mako so daya. Wannan bayani yana nan a cikin littafin Ighasatul Lahfan min Masayidi Shaitan na al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, yana nan a ciki da isnadi wanda yake la ba'asa bihi, babu laifi akan za ya hujja da wannan isnadi insha Allah. Na to kaji dama shine abin da ake nema ko bayanin da kuma marji'i ko to sannan Sayyidina Umar sai ya dawo daga baya in kai saki uku din tunda ya karbi wannan nasiha, to sai kwantar da kai sai maka bulala ta horo sai mayar maka da mataka. To wannan shi ake kira ta azir, horo ne wannan daidai ne ga alkali ko malami ya dubi wata matsala ta horo ya yi wa mutane gwargwadon laifinsu, ko da babu nasi, saboda akwai abubuwan da suke hudud ne, haddi ne, to akwai ainihin abin nan ka'idoji da Allah ya faɗa, zina, shan giya da makamantan kazafi, to akwai abin da yake basu kai wannan ba kuma bai kamata a bakka ba, to sai liman ko alkali ya dubi abin da ya dace, to ta'aziyya kenan. Umar ya dawo yana yin haka, in kun karanta littafin Sulhul Salam a cikin babu talaki za ku gani, kuma sahabbai ba su mai musu akan haka ba, sun yarda da shi akan haka. Na'am. Haka ne a cikin bayanai na da suka ji su waɗannan ƴan uwa da suka zo daga birnin Kebbi a cikin wannan kasar, cewa akwai majalisar malamai ta daunolin ƙasashen Laraba, ba ma ƙasa ɗaya ba, Dawlatul Khalij al-Arabi, wannan yankin tekun fasha din nan kasashen Saudi Arabia, Iraki, wane ne, duka malaman su suka taru tun shekara ta miladiya 1925, yau shekara 75 kenan, malamai suka hadu suka ce wannan hukunci da muke zartarwa uku a uku, na daya kuskure ne in an dube shi Qur'ani da Sunna, na biyu yana kawo mana ta'adi da damage don mutum zai saki matar shi saki uku a lokaci guda, kuma ya dawo yana son komo da ita a ce a'a, sun kuma shaku da juna sai su koma suna ainihin wato neman juna ta hanyar da ba daidai ba, to don haka a dawo ayi aiki da Sunna. Suka dawo suka hadu akan cewa in mutum ya saki matar shi uku a kalma daya, to za a iya mayar mishi da matar shi akan cewa saki daya ne. Wannan bayani yana nan a cikin littafin Yas'alunaka Fid-Dini Wal Hayati na Dr. Sheikh Ahmad Shirbasi, wani malami ne lecturer a Jami'ar Azhar, littafin mujalladi 7 ne, to a cikin mujalladi na 1 ya faɗi wannan magana, wanda duk Allah ya kai wani daga cikin ku sai a mishi protestar na waɗannan littafai da sai to da shafukan insha Allah. Kware ama
inda ta gaba Allah gafarta malam, a cikin wani kasat naka a inda kake karatu sunnatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, a cikin kai bayani jalsatul istiraha da kuma ta'aji, a cikin wannan kasar ka ambata cewa idan liman ya bata khutba to sallar juma'a ta bace. Allah ka fara malami, ina son karin bayani a kan wannan.
Wato kalmar barin dan yi muku gyara can, ba a cewa jalsatul istiraha, sai dai jilsatul istiraha, saboda mudaf ne, irin waɗannan kalmomin in suka zo a mudaf ana yi musu kasra ne, jilsatul istiraha, jilsatul istiraha, jilsatul tashahhud, ya gashi nan dai haka, inda kalmar ita ka zo ita kadai ta zo sai ka ce jalsatu kawai, jalastu jalsatan, to amma tunda zai zo mudaf to sai zama jilsa. Magana dangane da tambayar da aka yi akan abin nan ko khutba ta liman in ta lalace sallah ta bace, eh malamai sun yi maganganu ina matsayin khutbar sallar juma'a. Sahihiyar magana daga cikin maganganun shine khutbar sallar juma'a rukuni ce, rukunin inganci, an ka duba ai ne Ishmalu ya kawo abin da ake nufi rukunin inganci, rukunin wajibi, to rukunin inganci ana nufin in aka ce kaza rukuni ne na inganci a cikin ibada kaza, to in wannan abin ya baci to duk ibada ta rushe. Dan haka khutbar juma'a in ba ta babu sallar juma'a, in aka same ta ta baci to da ita da babu dide ne sallar ta sace baci. Wannan yasa dole ne mu nemi ƙwararren limami
wanda zai mana khutba kyakkyawa ya karanta mana karatun larabci da kyau. Abinda ya faru na kuskure to wannan kaga ma'ana shi daban kuma. Amma a da ma bai iya ba, ga waɗanda suka iya saboda son zuciya sai zan wane ne liman, to kaga wannan su bai halatta su bi shi sallah ba, da a ce dukkan tattaruwar su irin shi ne, to da shikenan sai su tafi don ya cancanta ya zama malamin su, domin haka yake haka suke. Amma yadda yake ba haka suke ba, a to wannan kan gaskiya da ba su bi shi sallah ba. Ku karanta ainihin littafin Ad-Dararul Bahiyya, Ar-Raudatu An-Nadiyya, sharhi na Ad-Dararul Bahiyya a cikin mujalladin farko. Littafi ne wanda Shaukani ya rubuta, sannan Hassan Khan ya sharhi shi. Haka nan littafin Al-Ajibatu An-Nafi'a an As'ilati Lajnati Masjid Al-Jami'a na Sheikh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Na'am.
Sai tambaya ta karshe alin akan abin da ya shafi sallama. Na ji wasu malamai suna faɗa cewa idan aka haɗu da mutum sai dai kana sallama ba tare da ka ɗaga masa hannu ba. Ɗaga hannun sun ce wai wata abin nan ɗabi'a ce ta Yahudawa ko kuma Nasara. Ina son ƙarin bayani akan wannan.
To wannan amsa zan taƙaice mana ita ƙwarai da gaske saboda lokaci kamar yadda aka faɗi. Amma a taƙaice, ɗaga hannu ba tare da sallama ba shi ne aka hana. Ɗaga hannu ba tare da sallama ba shi ne aka hana, amma ɗaga hannu in ya haɗu tare da sallama babu laifi. Ku karanta littafin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Iftida'u Siratul Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim da littafin Jilbabul Mar'atul Muslima na Shaykhul Allamatul Albani. In ka ɗaga hannun haka to shi ne ka yi koyi da arna. Don haka aka ce ko da a nesa ne mutum yake, yadda in ka yi sallamar ma ba ji yake ba, sai in ka ɗaga hannu to ɗaga hannun sai ka haɗa da sallamar ko da ba zai ji ba. Misali assalamu alaikum warahmatullah, ka ga bai ji ba amma dai ka yi. Ina fatan mun gane. To al-Imam an-Nawawi ma yi bayani a cikin littafin al-Azkar insha Allah. Na'am. To ni gaskiya wasiyar da zan yi mana da farko dai tukuna kafin ita wasiyar, ina miƙa godiya ta zuwa ga Allah madaukakin sarki tsira da aminci kuma su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam afiyayyen halitta. Sannan gaskiya na yi farin cikin yadda na zo na same ku haka, kuma ina fatan ku ƙara ƙwazo akan haka. Kuma wannan zuwan da na ya buɗe mini ƙofar jin daɗin duk sanda kuka gayyace ni, ni dama a shirye nake da zan zo. In har kuka ga ban zo ba ku ɗauka wata larura ce, amma ba wai wani abu ne ke tsakaninmu ba, a'a. Ni mutum ne mai hidindimu da yawa, ta iya yiwuwa ko kuje bana zariya ko kuma in yi muku alƙawarin rana kaza wani uzuri ya bijiro mana. Amma dai target ɗina shi ne Asabar da Lahadi. In dai Asabar da Lahadi ce da wahala ya zama bana zariya, abu na farko da nake son ku gane kenan. Abu na biyu shi ne in har aka gayyace ni ban samu zuwa ba, to ka ai zargi a ɗauka wani lokacin to zan zo. Don haka magana da ni ta waya tana da muhimmanci, don a ji yaushe ne zan zo ko kuma in wani uzuri ya taso. Nasiha ta ƙarshe ko wasiya ta ƙarshe ita ce ku sa tsoron Allah da ikhlasi a cikin zuciyarku. In na ce ikhlasi a nan ina nufin shi ne yi da gaske, da kuma kyakkyawan niyya shi ne yi don Allah. Kun ga Sardauna bai fito ƙasar nan a matsayin malami ba, a matsayin ɗan siyasa ya fito ƙasar nan. Amma ka dubi yadda Allah ya dubi tsarkin zuciyar shi, Allah ya tabbatar da aikin shi har ya kai sai kaga duk wani aiki in aka ce Sardauna ne ya yi shi, sai kaga aikin har yanzu yana nan bai lalace ba. Dubi Jami'ar Ahmadu Bello, dubi Gaskiya Corporation da ke Zaria, duk abin da aka ce wannan yin Sardauna ne, sai kaga Allah ya sa wa abin albarka saboda kyakkyawan niyya da yake don Allah. To don haka duk abin da bani mu gabatar da yi don Allah, sannan aiki da sunna, wallahi shi ne sunna ita ce mutuncin mu, domin ita ta mutunta mu. Mu kuma mu sani mu kadai ne mutuncin sunna, domin in ba mu ba bani aiki da sunna wasu zaginta suke yi. Sannan mu sani da cewa sunnan nan ba bani aiki da ita mu kare ta ba sai in mun tashi mun yi karatu. To gaskiya Allah ya rufa mana asiri, yanzu duk inda muke neman karatu na sunna za mu samu. Yanzu dai ga Malam Mansur a nan ya ishe ku misali. Hadisi da mai karanta a Jami'ar Islamiyya. To gaskiya irin waɗannan ba daidai bane a ce mun watsi da su har yadda yake za su tafi can suna karantar da wasu. Ni kuma nan hasadar ne dan muna gari ɗaya, dan zaman gari ɗaya yana kawo hasada. Wannan sai yasa sai ka kasa fahimtar rana, ka kasa cin moriyar arzikin da Allah ya mishi. To gaskiya ba mu fatan samun haka tare da ku.
kuma ku sani da cewa dalibi jalin shi shine ilimi, makaman shi kuma shine littafi. Ashe jalin dalibi ya tafi makaranta, me makamin da zai yaki da shi in wani abu ya zo rushe wannan ainihin jalin nashi shine makami littafi? Yanzu littafi ya fi rigar jikinka muhimmanci. In za ka sai riga ta naira 1,000 aka ce ba wani littafi 700, to sai littafin 700 ka je ka dinka farin dan Madina ka sa kamar likafani, ba matsala. Gwamma a zo magana a same ka garam kana da littafi kana da hujja, fiye da a same ka da wankakken riga tas amma ka bude baki baka da tacewa. Jama'a mun gane wannan da kyau. Allah madaukakin sarki ya taimake mu insha Allah. Za mu taƙaita anan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.